Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Babu Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Litinin 13 ga watan Yuni shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labaran duniya.
Tumamu shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce sojojinsa da na Russia suna gwabza fadar keke-keke a birnin gabashin kasar na Severodonetsk. Kwamitin da ke bincike tarzoman ranar 6 ga watan Janairun bara a zauren Majalisar Dokokin Amurka ya gudanar da zamansa na biyu a yau Litinin. Kana babban birnin kasar China ya mayar da karatu ta yanar gizo a ɗaya daga cikin manyan gundumominsa saboda wata sabon barkewar COVID-19 da ke da nasaba da wani gidan rawa.
Kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa bayan da dukkan jam'in siyasa a Najeriya suka kammala tsayar da 'yan takarar shugaban ƙasa, masana a fannin siyasa na ci gaba da tsokaci kan ƙalubalen da ke gaba.
Duk da yake an yi waɗannan zaɓuka na shugabanni an wani lafiya, to amma akwai waɗansu 'yan haɓa a ƙasa, akwai waɗanda ba su dace sakamakon zaɓen ba na tabbuna gani.
A jamhuriyar Nijar da ke makwabtaka da Najeriya, 'yan siyasar ƙasar ne ke kira ga takwarorinsu na Najeriya da su hattara yayin da zaɓen ke ƙara ƙaratowa.
Ni gargaɗin da nake son in yi ma 'yan siyasa na Najeriya, ni a son su yi siyasa mai kawo kwanci hankali da lumana cikin ƙasar Najeriya, domin Najeriya uwa ce ga Afirka.
Muna tafa da wasu rahotanni da kuma shirin ilimi garkuwa ɗan adam, amma da wasu daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce sojojinsa da na Russia suna gwabza fadar keke da keke a birnin gabashin kasar na Severodonetsk, yayin da yake roƙon kasashe da suke hulɗa cewa Ukraine na buƙatar na'urorin zamani na tare makamai masu linzami. A cikin bidiyon da ya saba na dare, Zelensky ya ce Russia bata sauya muhimman dabarunta ba, inda dakarun na Russia suke dannawa zuwa garuruwa na Lysychansk, Baktum da kuma Slovyansk da suke yamma da kudu maso yammacin Severodonetsk. A yau Litinin, wani mashawarcin Zelensky, Mykhailo Podolyak, ya kafe a shafin Twitter cewa kafin kawo ƙarshen wannan yakin, muna buƙatar manyan makamai daidai da Russia. Ya lissafo makamai iri-iri da suka hada da na'urar harba bama-bamai 1,000, na'ura mai harba rokoki da yawa a lokaci guda 300, da tankoki 500, da motocin sulke 2,000, da kuma jirage mara matuƙa 1,000. Podolyak ya ce an shirya gudanar da taron ministocin tsaro a Brussels a ranar 15 ga watan Yuni. Ya ce muna kuma jira mu ga shawarar da za a ɗauka. Sakataren tsaron Amurka Lord Austin shi ne kira wannan taron da za a gudanar a shelkotar NATO. Irin wannan taron da aka gudanar ta yanar gizo a watan jiya ya tattaro mahalarta daga kasashe 47 da NATO da kuma kungiyar tarayyar Turai. Kwamitin da ke binciken tarzoman ranar 6 ga watan Janairun bara a zauren Majalisar Dokokin Amurka ya gudanar da zamansa na biyu a yau Litinin, yayin da tsohon manajan yakin neman zaɓen shugaba Donald Trump yake cikin waɗanda suka ba da bahasi a zaman da ya mayar da hankali akan zarge-zargen da Trump ke yi na magudin zaɓe. Wakilan kwamitin sun faɗa a jiya Lahadi cewa wasu ƙarin shaidu za su fito a saurare da ke tafe da ke nuna cewa Trump ya san ya sha kayi a yunkurin sake neman zaɓensa, amma duk da haka ya haddasa tarzoma ta hanyar fadawa magoya bayansa cewa an yi masa magudi na samun wani wa'adin shekaru 4.
To anjima kaɗan, Baba Yakubu zai sake dawowa da ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu duba wasu daga cikin rahotannin da muke tafa da su. A jamhuriyar Nijar da ke makwabtaka da Najeriya, 'yan siyasar ƙasar na kira ga takwarorinsu na Najeriya da su guji yin yaƙin neman zaɓen da zai iya tada husuma. Suna masu cewa zaman lafiyar Najeriya shi ne zaman lafiyar nahiyar Afirka. Daga birnin Ƙwandi ga rahoton da Haruna Mamman Bako ya aiko mana.
Kwarorin 'yan siyasar Najeriya daga jamhuriyar Niger sun gargadi 'yan siyasar na Najeriya da ma yin kira da ba da shawara gare su, kamar yanda bangaren jam'iyyu masu mulki suka yi a nan birnin Kwanni da ke iyaka da Najeriya.
Sunana Alhaji Dan Baba Mammanci ne, kakakin jam'iyyar PNDS Tarayya. Ni gargadin da nake son in yi ma 'yan siyasa na Najeriya, ni a son su yi siyasa mai kawo kwanci hankali da lumana cikin ƙasar Najeriya. Domin Najeriya uwa ce ga Afirka, tunda ƙasar tana cikin wani yanayi na sai dai roƙo Allah shi sauka, Allah shi kawo gyara kuma shi kawo mahita. Domin Najeriya in ta samu cikas, Niger da duk ƙasashen ga na kewaye da Najeriya wato sun samu, shi na sa muke musu fatan su yi siyasa mai kawo kwanci hankali, wanda babu soke-soke, babu tsokane-tsokane, babu kawo hitintunu cikin siyasa a lahiya a kare lahiya.
Sunana dai Abdurrahman Idrisa Kado, ni ne coordinator na MPR Jamhuriya birnin Kwanni, Jamhuriyar Niger. Muna kira ga ƴan uwanmu kuma makwabtanmu ƴan Najeriya da yake yanzu siyasa ta tashi ga dangadan, kuma za a yi zabe, muna fatan wanga zabe a yi shi cikin kwanciyar hankali da zaman lahiya, garin a sa wasu hanyoyi na kabilanci ko na addini, zaben a yi shi a samu zaman lahiya cikin shi, tunda Najeriya uwa ce ta Afirka. Domin in zabe yayi kyawu Najeriya an ka yi shi cikin natsuwa, to ina gani ci gaba ne ga Afirka gaba ɗaya.
Su ma ɗan adawa a jamhuriyar ta Niger sun yi kira ga 'yan siyasar na Najeriya da su gudanar da yakin neman zabe ba tare da tashin hankali ba, da ma yin kalamai masu nasaba da addini ko kabilanci da ke iya tayar da husuma.
Muni ne Zubair Sule na jam'iyyar Lumana Africa Informateur. Za mu ba mutanen gargadi da hange su sani abun ya kusanto, kuma abun gasu nan za su taho gadan-gadan, don haka su mai da hankali, su mai da hankali kwarai da gaskiya bisa ga abin da zai hidda Najeriya cikin halin da yake ciki, bisa ga abin da zai ci gaban Najeriya, bisa ga abin da zai kawo kwanciyar hankali da Najeriya, tunda shi ne a kwanciyar hankalin mu gaba dai. Su mai da hankali kwarai na gaskiya, wanda zai kawo kampani na kwarai, kampani sihiye, kampani wanda zai bada haske kwarai ga abin da al'umma sun ka bada zabe, kuma sun ka zabe abin da zai hidda su cikin halin da suke ciki. Zaben da za su yi si zamanto zabe ne wanda zai hidda su cikin halin kakanike da suke ciki, ga halin kakanike da kasan su suke ciki, mu kuma mu samu zaman lahiya tare da su.
Niger da Najeriya, Hassan ne da Husaini. Kuma Najeriya ga ta jiwa a nahiyar Afirka, shi yasa 'ya'yan jamhuriyar Niger ke fatan ganin zaɓuɓɓukan gama gari na shekara 2023 a Najeriya sun haifar da maslaha ga matsalolin da kasar da makwabtanta ke ciki a halin yanzu. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Babiyaku Makeri da ƙarshen labaran duniyar.
Masana'antar yawon bude ido a Ghana da ke farfadowa daga annobar COVID-19 ta samu haɓaka, yayin da gwamnati ta ware dala miliyan 10 don gyara wasu wuraren tarihi da gina sabbin wuraren yawon bude ido a cikin ƙasar. Shugaban ƙasar Nana Addo Dankwa Akufo Addo ne ya bayyana haka a wajen bukin kaddamar da gidan tarihi na ƙasa da aka yi wa kwaskwalima zuwa na zamani a babban birnin ƙasar Accra. Wakilinmu Idris Abdullahi Bako yana dauke da ƙarin bayani.
Gwamnati ta sadaukar da dala Amurka miliyan 10 don gyarawa da gina wuraren shakatawa da dama da suka hada da wurin shakatawa na tunawa da Kwame Nkrumah, sansanin ajiye bayi na Elmina da ke Cape Coast, gidan ajiye kayan tarihi na Fadar Manshiya, gidan tarihi na Fadar Bewa da Fadar Yasantuwa da sauransu. Yawon bude ido wata muhimmiyar hanya ce da ke haɓaka tattalin arzikin Ghana. Tana samar da kuɗaɗen musanya na ƙasashen waje da samar da ayyukan yi da wadata 'yan ƙasa, tare da ƙarfafa sauran ɓangarorin tattalin arziki. Sabili da haka, shugaba Akufo Addo ya ƙara da cewa gwamnati ta yi yunkurin ƙirƙiro hanyoyin shawo hankalin masu yawon bude ido zuwa Ghana.
These initiatives include an aggressive domestic tourism drive, launch of Destination Ghana in the UK.
Waɗannan yunkurin sun hada da ƙara ƙwarin gwiwar yawon bude ido na cikin gida da shirin munufi Ghana a Burtaniya domin ƙarfafa yawon bude ido daga Turai tare da zamanantar da wuraren tarihi da ajiye kayayyakin al'adun gargajiya. Ma'aikatar yawon bude ido fasaha da al'adu ta Ghana ta yi hasashen za a samu kimanin mutane miliyan 1 da za su shigo Ghana domin yawon bude ido a wannan shekara ta 2022 wanda yasa take tsammanin kudaden shiga kimanin dala biliyan 2.3. Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To a gaishe ka. A ƙarshe, masu kada kuri'a a Italiya sun yi watsi da zaben raba gaddama na ƙarshen mako akan sauye-sauye ga tsarin shari'an ƙasar, lamarin da ya zama kalubale ga Matteo Salvini, shugaban jam'iyyar rajin kare haƙƙin bil'adama wanda ya lashe zaben. Sakamakon da aka fitar da sanyin safiyar yau Litinin ya nuna kashi 20.9 cikin 100 ne suka kada kuri'an, adadi mafi karanci na kuri'an raba gaddama a Italiya, da kuma ya kasa da kashi 50 cikin 100 da ake bukata domin sakamakon ya kasance mai inganci. Tambayoyi biyar da ke da alaka da sake fasalin shari'ar na Italiya wanda ya shahara amma kuma yake tattare da matsaloli. Masu suka sun ce batutuwan sun yi tsarkakiya sosai ga masu jefa kuri'a da yawa. Mun yi asara kuma kokarin karyata wannan batu ba shi da amfani, inji Roberto Calderoli, wani tsohon soja kuma mamba na majalisar dattawan kasar.
A gaida Baba Yakubu Makeri wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya, bayan da manyan jam'iyyun siyasar kasar da suka hada da PDP, APC, NNPP da kuma Labour Party suka tsayar da 'yan takarar shugaban kasa, masana a fannin kimiyyar siyasa na ci gaba da tsokaci kan irin kalubalen da ke gaban waɗannan 'yan takara yayin da zaben 2023 ke ci gaba da karatowa. Baya ga gunaguni da wasu ke yi kan yadda aka gudanar da zabukan, wasu na ganin babban kalubale shine yadda kowace jam'iyyar za ta fitar da abokin dan takarar shugaban kasar. Daga Abuja ga rahoton da Shamsiya Hamza Ibrahim ta aiko mana.
Tuni dai aka kammala zaben fidda gwani a Najeriya, inda manyan jam'iyyun siyasar kasar suka gabatar da masu tsaya musu takarar neman shugabanci a babban zabe da ke tafe na shekarar 2023. An yi itifakin zaben zai matukar jan hankali kasantuwar jam'iyyun hamayya da ke kokarin hankade jam'iyyar APC daga karagal mulki, ko wanda kalubale ne 'yan takarar kujerar shugaban kasa a Najeriya ke iya fuskanta, batun da masanin harkokin siyasa a kasar da ta Abubakar Kyari ya yi tsokaci a kai.
Duk da yake an yi waɗannan zabukan da gani an ni lafiya, to amma akwai waɗansu ƴan haba a ƙasa, akwai waɗanda ba su dace sakamakon zaɓen ba na tabuna guni, to saboda haka babban kalubale ne ga wasu ƴan takarar nan su zaurcin irin waɗannan mutane. Dole ne a ji su a lallashe su a yi tafiya da su, dan ba a haka ba to ɗan takarar zai iya samun matsala, saboda ko dai canza shekara ko kuma su cigaba zama a cikin jam'iyyar amma kuma su yi gungulu da kan zaɓen. To sannan kuma sanin kwane sha babban kalubale a wurin ɗan takara shi ne campaign, musamman ma idan muna magana zaɓen shugaban.
Shi ma masanin kimiyyar siyasa a kasar da ta Faruk Bibi Faruk ya yi ƙarin bayani kan barazanar da jam'iyyar NNPP da Labour ka iya yi wa jam'iyyun biyu da suka yi fice a kasar, wato APC da PDP.
To har yanzu ba za ka iya cewa wai dole za ta tasiri akan wa'annan jam'iyyun ba, sai idan jama'a sun fara kantar aƙida. A cikin inyamurai yanzu Peter Obi ya fara kawo aƙida ta nuna cewa wato a gina ƙasa maimakon a rinka zuwa raba arzikin ƙasa a rinka zuwa gina arzikin ƙasa, wanda matasa sun dauki wannan aƙidar ka an fare masa tuhuruwa. NNPP tana da tsarin ta na kwankwasiya na kula masu rauni, inganta su da ilmantar da su da sauransu akan fiye da masu ƙarfi, shi ma an yau tuhuruwa a arewa. To idan zaɓe ya zo, tabbata ce kuskure a cikin manyan jam'iyyun nan, kuma musamman wa'ancan biyun suka haɗa kai. To ni ina tunanin cewa za a yi zaɓe da jam'iyyu kamar guda 4-5 masu ƙarfi, kuma wataƙila zaɓen nan ba zai fitar da gwani a tuki na farko ba, za a iya neman a sake na biyu, wanda idan akwai ɗaya daga cikin wa'ancan masu aƙida sun zo na biyu, su suka haɗa kai ma za su iya kayar da jam'iyyun nan guda biyu. Saboda a gaskiya su aƙidar su ba ta fito ba. PDP an yi ta ne wataƙila saboda ta kori sojoji, APC an yi ta ne saboda ta kori PDP.
Tunadai 'yan takarar manyan jam'iyyun suka so magudanar da ziyarce-ziyarce don jan hankulan masu ruwa da tsaki da samun haɗin kai, musamman daga waɗanda suka janye ko aka da su a wajen neman takarar takarar matsayin ɗaya daga cikin manyan magoya bayan shugaba Muhammadu Buhari kuma sakataren yada labarai a kungiyar da ke bada goyen baya ga shugaban ƙasa Dr. Muhammad Kailani ya bayyana goyen bayan su ga Sanata Bola Tinubu na APC.
Yanzu mun zama tsintsiya madaurin kiɗa. Gwamnoni wajen guda 10 sun zo sun marama shi Alhaji Tinubu baya kuma kun ji bayanan da yayi yace ba wai shi ya ci zaben nan ba da wanda ya zo ya takara da shi sun zama daya kuma mu presidential support committee muna da non governmental organization wajen guda support groups wajen guda 10,000 da wannan ga wannan register da muka yi na members 40,000 ga wannan 12,000 da muka yi ta ba shugaba Muhammadu Buhari to bai rage kuma ai mun riga mun gama cin zabe
shi ko honorable Aliyu Bello cewa yake ko shakka babu dan takarar PDP Atiku Abubakar suke marawa baya
insha Allah ranar zabe din dukkan nan take kadawa da kuma goyen baya da nake samu gurin ɗan Najeriya biiznillahi ta'ala nasara ta Alhaji Atiku Abubakar ne wazirin Adamawa bugu da ƙari yanayi ya canja mutane sun gaji an yaudare su da maganganu na ANC jam'iyyu yanzu kuma an zo an sa ƙasa cikin wani yanayi
aiki na farko da yake gaban ɗan takarar shine kafa gagarumin tsare-tsare da za su taimaka wajen tafiyar da yakin neman zabe da zai karaɗe ƙasar lungu da sako Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya.
To idan muka koma jamhuriyar Nijar wasu jerin hare-hare da aka kai a tsakanin Laraba zuwa Asabar din da ta gabata a ƙauyen Setenga na ƙasar Burkina Faso mai iyaka da Nijar sun yi sanadin mutuwar mutane da dama tare da tilastawa mutum kusan 300,000 tserewa daga matsugunan su lamarin da ya sa masu nazari kan sha'anin tsaro suka fara jin hankulan gwamnatocin ƙasashen Mali, Nijar da Burkina Faso kan batun hada kai don tunkarar kalubalen da ke fama da shi a kan yankin iyakokin ƙasashen uku. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Muni Barma ya yi kuma da ƙarin bayani.
Rahotanni daga ƙasar Burkina Faso na cewa tun a ranar Larabar da ta gabata ne ‘yan ta’addan ƙungiyar Hani suka kai harin farko a garin Setenga inda suka hallaka mutane uku kafin su fice zuwa inda suka fito. Waɗannan mayaka sun kuma sake kai wani harin a washegari wato Alhamis inda a wannan karan suka afka barikin jandarmomi lamarin da ya yi sanadin mutuwar jami'an tsaro 11 tare da lalata kayayyaki da dama. Rahotannin sun kara da cewa a ranar Juma'a wata bataliyar sojojin gwamnati ta isa garin na Setenga wacce da farko zuwanta ya faranta ran al'umma da ke tsammanin ɗauki aka zo masu da shi. Kafin daga bisani murna ta koma ciki bayan da bataliyar ta umarci ragowar sojojin garin su kwashe tarkacensu don ƙaura zuwa garin Dori lamarin da ya firgitar da fararen hula suka gudu daga garin na Setenga wanda wasu bayanan ke cewa ya fada hannun 'yan ta'adda a ranar Asabar ɗin da ta gabata. To kowace fasara za a yi wa yanayin tsaron da ake ciki a Burkina Faso? Mustafa Alhassan masani ne akan sha'anin tsaro.
Kasan za a dama da muna ta dan fara a cikin Sahel yana yiwa suna neman abinci ne suna neman su shirya kafin kada ruwa ya fara ƙari domin ba su samu ta hanya yadda za su zuwa daga wata jaha zuwa wata jaha ɗaya kenan. Yanayin har makin da suka kai don su jawon Burkina Faso sun kai masa hari kwanakin baya an kashe wajen fiye da mutum 60. To yana suna ramawa ce suke su hara da 'yan garin.
Gwamnatin Burkina Faso a wata sanarwar da ta fitar a jiya Lahadi ta tabbatar da cewa an yi fama da hare-hare a makon da ya shuɗe a garin na Setenga. Sai dai bata yi bayani ba dangane da zahirin abubuwan da suka wakana da ma halin da ake ciki bayan kai waɗannan hare-hare. Yayin da jaridun ƙasar ta Burkina Faso ke cewa sama da mutane 100 ne suka rasu daga ranar Laraba zuwa Asabar a garin na Setenga. La'akari da kusancin yankin da aka fuskanci waɗannan kashe-kashe da iyakar Nijar ya sa masana jan hankula akan buƙatar farfaɗo da ayyukan haɗin gwiwa a tsakanin waɗannan ƙasashe uku maƙwabtan juna.
Da Nijar da Mali da Burkina Faso a gama ƙarfi domin a ciyo kan wannan annoba. A cikin kawo sati guda zuwa sati biyu wajen mutum 200 da aka yi rahoto ne aka kashe to kaga wannan abin a sha ne. Sojawan na duk ƙasashen uku dole sai an ba da ƙari.
Shugaban ƙasar Nijar Mohamed Bazoum a yayin rangadin da ya kai a wasu ƙauyukan gundumar Tera a iyakar Nijar da Mali a ƙarshen mako ya shawarci shugabannin gwamnatin mulkin sojan Mali da Burkina Faso su tsaurara matakan tsaro a iyakokin waɗannan ƙasashe domin ta ɓangaren su ne 'yan ta'adda ke samun sukunin watayawa yadda suka ga dama. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Tan hakika ba da tangarda ba, kanji marar ilimi abun rainawa. Himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiranmu nake bisa dajewa.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi ga kwadan Adam. A makon da ya gabata mun kawo muku hirar da muka yi da wani dalibi da ya karatu tsangaya a kasashen Larabawa. A cikin shirin namu na yau za ku ji hirar da muka yi da ambassador Sa'ad Hassan, shugaban kungiyar inganta karatun tsangaya a Najeriya, a wata tattaunawa da suka yi da wakilinmu a birnin Abuja, Madina Dauda. To da farko dai wakilin tamu Madina Dauda ta tambayi shugaban kungiyar na tsangaya a Najeriya, ambassador Said Hassan, ne fatansu game da wannan kungiya tasu a Najeriya.
Fatanmu game da wannan al'amari na tsangaya, muna kira ga hukumomi da al'umma da sarakuna su shigo cikin al'amarin tsangaya a kalle ta da idan basira, domin a zamanantar da su zamanantarwa wacce za ta kai ga gwamnati ta kafa hukuma wanda za ta kula da makarantun tsangayu, hukuma mai zama kanta ba tare da an raba ta da wani ministry ba.
To in ka ce haka, menene kuke ganin zai bambanta da irin abin da aka yi a baya? Domin ko a lokacin shugaban kasa Goodluck Jonathan an yi wani abu makamancin wannan.
Abin da zai bambanta da abin da aka yi a baya, misali abin da aka yi a zamanin Jonathan, mun ga yayi kokari kuma mun yaba mun gode, domin duk wanda ya shigo gidanka ya kawo maka taimako, inda ya tambaye ka ya ga matsalan da kake cikin gidanka ya kawo maka taimako, ya kamata kai masa godiya. Abin da aka yi a zamanin Jonathan, an gina wadannan makarantu suna nan amma ba kulawa aka yi da su ba. Dalili kamar gwamnatin da ya shudi abinda ta yi kokari, wannan da ta zo da ce ta dora, to da an samu cigaba da yafi haka. Wannan shi ya zaburar da mu, tun ga wancan gwamnati ta yunkuri, muke kira da gwamnati wacce take kai yanzu da wanda ma za ta zo, cewa su shigo su dubi abinda wancan ta yi, su ma su dora daga yanda ta tsaya, domin a samu cigaba. Wadannan bayan Allah aga cewa an shiga cikin lamarinsu, an zamantar da lamarinsu, wanda su ma za su ji daɗi, kuma kasar Najeriya ta samu zamto, ta samu wata daraja a idon duniya na tsaftace harka na koye da koyarwa.
Idan ka ce zamanantarwa, me kake nufi?
Ina nufin zamanantarwa cewa kamar yadda malamin suke karatu a da a zaurika, aka bi aka kafa mata hukuma mai zaman kanta. Kaga hukumar nan za ta shiga, misali an kafa hukuma a federal, za ta shiga state ta kafa hukuma. State din nan lungu da sako biyu da makarantun nan suke, za a tattara a gyara kowane makaranta. Amma abin da muke nufi da zamanantarwa ba irin wanda za a tafi a ɗebi kuɗi a je a gina makaranta a jeje a ce malamai su koma, ba za su koma ba. Malami yana karatu a inda yake karatu, idan aka gyara gurin da yake karatu, aka gyara gurin da ɗalibai suke zama, kaga environment ne ya samu gyaruwa. To wannan abin da muke nufi da cewa zamanantarwa kenan, ba tare da an canza yanda ake koye da koyarwa na Alkur'ani na da ba.
Baya ga wannan, me za ku sa a cikin harkar karatun?
Abin da za a sa a cikin shi ne, kamar yadda aka saba yin karatun Kur'ani, aka za a ci gaba da karatun. Amma za a yanki wani lokaci, kamar yadda muke so cewa idan za su yi karatun ba tare da sun fita sun yi bara ba, a koyar da su wani karatu na zamani wanda za su fita da ainihin ido guda biyu.
Kuna wannan maganar, kuna tunanin ta wannan hanyar za a rage yawan almajiranci? Amma kukan da ake yi, mafi yawan almajiran nan daga wasu jihohi ne, kuma wasu kasashe suke shigowa. Ya za ku yi da wannan?
Alhamdulillah, yadda za mu da wani aishi ya sa muke cewa idan gwamnati federal ta kafa mata hukuma mai zaman kanta da kanta, ai kowace jaha ta san ƴaƴanta, ta san iyakan bodanta, ta san kuma jama'a da suke nata ne. Idan wannan jaha tana da mutane hukuma mai kula da harkar tsangayun nan, a duk dan da zai fito daga wannan jaha, wannan hukuma ta san da shi, tunda za a kirga yake diddiga, an san adadin makarantu da suke wannan guri. Idan bako ya shigo, ai an san da shi wajen wa aka kawo shi, wajen malami ne, ina aka kai shi, mai malamin nan ina yake da zama, kowa ya san wannan.
To kuna ganin ta wannan hanyar za ku rage almajiranci kuma a tsayar da barace-barace a Najeriya?
sosai wannan hanya matuka gwamnati ta yi wannan in dai almajiri ne to barasa ta tsaya domin ai akwai ga makarantu na boarding school wanda ake na kamar makarantun zamani wanda ake kula da su kuma cikin tsafta ai abun ba zai yi ga mutum daya ba shi yasa muka dauki mataki muka fara yi da kanmu ba gwamnati kadai ba al'umma za su yi masu kudi za su shiga cikin lamarin gwamnati kuma ita take da uwa uba da za ta tsara ta kariya ta gyara ta saita in ta saitu ai masu bara idan muka shiga fegen bara za mu yi bayani da yawa domin masu bara kashi daya su ne namu na faɗa ko jiya hira da aka yi da niyawi na gidan radio kashi biyu na gwamnati ne ba na malamai ba almajirai ba ne wani condition ne na wani rayuwa na jarrabawa na Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wadansu suke bara amma almajirai da suke bara ai su suna da limit suna da iyaka ma'ana suna da lokacin da suke bara suna da kuma limit wanda suke karshe bara ma ba za su ma sake yin bara ba almajirin mai karatun alqur'ani dalibin alqur'ani yana bara ne tun yana dan shekara kamar 11 zuwa Allah misali kamar a ce shekara 15-17
to masu raro saboda kurewar lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakiliyarmu Madina Dauda da kuma jami'ar da ta bada umarni Julie Leather Gresham naku baban yaji firin ke cewa a huta lafiya sai wani mako
yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email
Wasiƙa mata farko ta fito ne daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a yace yau ce ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware a matsayin ranar zabaya hakika wannan rana na da matukar muhimmanci duba da ganin yadda zabayan suke a sassan duniya daban-daban sai dai kash wasu mutane suna nuna wa zabayan kyama ko nuna wariyar launin fata ko yin mu'amala da su tun daga kin zama tare da su da kin cin abinci tare ko kyamatar duk wani abu da suka taba da fatan masu nuna musu hakan za su dena ba da ganin su ma mutane ne kamar kowa sai sako na gaba kuma yace assalamu muryar amurka dan Allah ku bani dama ne kira ga ƴan uwa na al'ummar Najeriya da cewa ya kamata mu dage mu karbi katin zabe sannan kuma mu tabbatar mun fita ranar zabe domin zabar shugabanni da suka dace ta haka ne zamu magance wannan matsalar da muke ciki a ƙarshe ina addu'ar Allah ya zaba mana shugabanni na gari sako daga Dauda Hudu Guru sai sako daga Dauda Hudu Guru da Nazifi Ibrahim Rugar Malam Shagari da Balaruwan Kanwa da baban gida IBB Giyawa da Faruku Mahekaruga suka ce salam fatan alheri ga daukacin ma'aikatanku dan Allah a yau muna so ku isar mana da koken mu ga gwamnatin jihar mu ta Sokoto cewar mu al'umar garin Rugar Malam muna buƙatar bunƙasa harkokin tattalin arziki kuma hakan ba zai samu ba sai da wutar lantarki Sai sakonmu na ƙarshe daga Salihu Balazango daga ƙaramar hukumar tafa a Balewa jihar Bauchin Najeriya yace assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka uban dama ne kira ga mahukunta a ƙasar mu Najeriya ganin cewa yanzu ba a noma ba tare da taki ba amma gashi yanzu takin ta zama sai wane da wane Allah ya kawo ƙarshen wannan matsala a ƙasar ta Najeriya To mun gode ku ci gaba da aiko mana da ra'ayoyinku.
To kafin mu karkare shirin gaba biya ku biya sake dawo da labarai a takaice.
Dace shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce sojojinsa da na Russia suna gwamzawa fadar keke da keke a birnin gabashin kasar na Severodonetsk yayin da yake roƙon kasashe da suke hulɗa cewa Ukraine na buƙatar na'urorin zamani na tare makamai masu linzami a cikin bidiyon da ya saba na dare Zelensky ya ce Russia bata sauya muhimman dabarunta ba inda dakarun na Russia suke dannawa zuwa garuruwa na Lysychansk Baktum da kuma Slovyansk da suke yamma da kudu maso yammacin Severodonetsk Kwamitin da ke binciken tarzoman ranar 6 ga watan Janairun bara a zauren Majalisar Dokokin Amurka ya gudanar da zamansa na biyu a yau Litinin yayin da tsohon manajan yaƙin neman zaɓen shugaba Donald Trump yake cikin waɗanda suka ba da bahasi a zaman da ya mayar da hankali akan zarge-zargen da Trump ke yi na magudin zaɓe. Wakilan kwamitin sun faɗa a jiya Lahadi cewa wasu ƙarin shaidu za su fito a saurare da ke tafe da ke nuna cewa Trump ya san ya sha kai a yunkurin sake neman zaɓensa, amma duk da haka ya haddasa tarzoma ta hanyar faɗa wa magoya bayansa cewa an yi masa magudi na samun wani wa'adin shekaru hudu. A ƙarshe, babban birnin ƙasar China ya mayar da karatu ta yanar gizo a ɗaya daga cikin manyan gundumominsa saboda wata sabuwar ɓarkewar COVID-19 da ke da nasaba da wani gidan rawa, yayin da har yanzu rayuwa bata koma daidai ba a Shanghai duk da ɗage dokokin ƙulle da aka yi na tsawon sama da watanni biyu.
To, masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin shi Baba Yakubu Makeri da kuma Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin, sai injinin mu Patrick, ni Mahmud Dalo nake cewa mu tara da dare idan Allah ya kai mu. Sai dai kada ku nisa ga shirin yau da gobe.